ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau hudu ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1446 muna da wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib a gandun wambayi nan cikin garin Azare ci gaba darasin da muke yi a wannan littafi na Tazkiyatun Nufus na Dr. Ahmad Farid Hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka cikin ikon Allah yau zamu karkata abin da ya rage yan sadarori ne kadan fatan mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amshi kai a matsayin
fatabuna wa Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi abinda muka yi a matsayin ibada ubangiji Allah ta'ala ya amfana da mu da karatun da muka yi duniya da lahira Allah ba mu ikon yin aiki da abinda muka karanta kamar yadda ne ne ta jaddadawa tabbas idan muka duba da tsafin nan da kyau yadda aka ce shi tazkiyatun nufus lallai idan aka bi shi yadda yake izin Allah ta'ala maganganun da suka tabbata suka inganta a ciki mafi yawancin su ma hakan littafin yake insha Allah mutum zai sami daidaituwa a wannan rayuwar tasa ta duniya wanda ita ce matakala zuwa ga samun wato rabo a ranar lahira gaban ƙarshe akan tuba malam ya tattara bayani an yi bayani dangane da wato taubatul nasuha mun ji ya take mun ji yadda magabata suka fassara ta kuma sai ake zaɓo mana waɗansu asrar tattare da tuba duk lokacin da bawa ya tuba to kenan ba za ku ji wa tuban ba ne kawai wannan su asirai a cikin tuba wanda zai ƙara wa bawa sanin ubangijinsa zai ƙara wa bawa godiya ga ubangijinsa zai ƙara wa bawa kusata zuwa ga ubangijinsa duka yana kimshi a ciki kamar yadda muka ji to wanda muka tsaya shi ne inda malam ya yi batu a kan waɗannan asrar ɗin ya kawo su nau'i-nau'i daga ciki akwai gaɓar da ya ambaci cewa a ƙarƙashin tuba bawa yana ƙara fahimtar ƙasƙantuwarsa gaba ga ubangiji wanda wannan ƙasƙantuwarsa gaba ga ubangiji sai ya jeranta ta alama rati wasu maratib al-arba'a ya kawo na farko inda bawa zai ƙara fahimta cewa yana da buƙata zuwa ga Allah saboda shi ya rasa abin da yake so in ba a wajen Allah ya samu ba shi suka koma zuwa ga Allah ya tuba kuma akwai ƙasƙantuwa ya ƙanƙan da kansa zuwa ga yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'ayensa biyayya ya tabbatar ma kansa matsayinsa na ubudiyya sannan ya ƙanƙan da kansa wajen nuna soyayya ga ubangijinsa mu ambaci akwai gaskanci ga wanda ya nuna soyayya saboda kana bibiyar abinda wanda kake so din ya yi umarni ko ya yi hani to haka bawa ake so ya zama lokacin da ya tuba tabbas ya tabbatar da wannan ga ubangijinsa martaba ta hudu
an yi bayani dangane da wato at-taubatun nasuh mun ji yayi take mun ji yadda magabata suka fassara ta kuma sai ake zaƙulo mana waɗansu asrar tattara da tuba duk lokacin da bawa ya tuba to kenan ba wai mujarrad dan tuban bane kawai akwai waɗansu asirai a cikin tuba din wanda zai ƙara wa bawa sanin ubangijinsa zai ƙara wa bawa godiya ma ubangijinsa zai ƙara wa bawa kusata zuwa ga ubangijinsa duka yana kimshi a ciki kamar yadda muka ji gabar da muka tsaya shine inda malam yayi batu akan waɗannan asrar din ya kawo su nau'i nau'i daga ciki akwai gabar da ya ambaci cewa a ƙarƙashin tuba bawa yana ƙara fahimtar kaskantuwarsa gaba ga Ubangiji wanda wannan kaskantuwarsa gaba ga Ubangijin sai ya jeranta ta alama ratib wasu maratib al-arba'a ya kawo na farko inda bawa zai ƙara fahimta cewa yana da buƙata zuwa ga Allah saboda shi ya rasa abin da yake so in ba a wajen Allah ya samu ba shi ya saka ya koma zuwa ga Allah ya tuba kuma akwai kaskantuwa ya kankan da kansa zuwa ga yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a ya masa biyayya ya tabbatar ma kansa matsayinsa na ubudiyya sannan ya kankan da kansa wajen nuna soyayya ga ubangijinsa mun ambaci akwai kaskanci ga wanda ya nuna soyayya saboda kana bibiyan abinda wanda kake so din yayi umarni ko yayi hani to haka bawa ake so ya zama lokacin da ya tuba tabbas ya tabbatar da wannan ga ubangijinsa martaba ta hudu ya kaskanta gaba ga ubangijinsa saboda yayin da yayi wato laifi ga ubangijinsa ya aikata katobara to lalle anan wajen bukatarsa zuwa ga yafiyar ubangiji da ahuwarsa ta bayyana in waɗannan martabobi guda hudu suka tattara gabawa yayin da ya tuba zuwa ga Allah to lallai ya tabbatar ma ubangiji kaskantuwarsa to wannan yana daga cikin asrar na ita tuba din kuma daga cikin irin wannan asrar ya ambaci cewa kamar yadda dama aka ambata a baya yana sa bawa ya ƙara fahimtar sunayen Ubangiji da kuma sifofin Ubangiji wato misali kamar Ar-Razzaqu malam yace wannan yana nuna cewa akwai wani kenan da aka arzuta ko ba haka ba in an ce mai yawan arzutawa to wa yake arzutawa akwai waɗanda suke karban abin don haka idan an ce As-Sami'u Al-Basiru mai ji ne mai gani suwa yake ji suwa yake gani ashe akwai waɗanda yake ji akwai waɗanda yake gani mun fahimta ko ba gane bayanin ba ina yin dumamen abin da muka tsaya a kansa ne ko wato wannan shine yace idan aka ce As-Sami'u Al-Alimu yaqtadi masmu'an wa mubsaran yana hukunta cewa ashe akwai abin da aka ji akwai abin da aka gani kazalika asma'u al-gafuru al-afu at-tawwab wannan sunaye na Allah in an ce al-gafuru da al-afu da at-tawwab ai waɗannan sunaye irin sunayen da ake roƙon Allah subhanahu wata'ala yafiyarsa ko ko ba su bane domin duka suna nuna yafiya ne in zaka roƙi ubangiji walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye waɗanda suke masu kyau ku roƙe shi da waɗannan sunaye wato in zaka roƙi ubangiji kana amfani da sunayensa ne wajen roƙonsa kamar yadda malamai suka ambata kowane suna na ubangiji yana hukunta wata sifa ce ta Allah kamar yadda yake dama tabbatacce kullu asma'illahi sifat duk sunayen Allah subhanahu wata'ala sifofi ne. In an ce al-Ghafur kaga suna ne, ashe kenan Zulmaghfirah kaga sifa ce ko? Aka ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma, kaga sai aka ce dhur rahma wa rabbuka al ghaniyyu kaga suna ne, dhur rahma shi kuma sifa ce. Sifa ta me? Sifa ta ar rahman, ko ba haka ba? Don haka ar rahman suna ne kuma yana dauke da sifa. Don haka in zaka roki Ubangiji subhanahu wata'ala yana cikin hikima na walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, ka roke shi da sunayensa da suke munasaba ga abin da kake roka. Wannan shine irin bayanin da Sheikhul Uthaymeen ya yi cikin littafin sa Al-Qawa'id al-Muthla, wani karaman littafi da ya bayani mai fa'ida kwarai da gaske akan yadda mutum zai san sunayen Allah da yadda zai mu'amalance su. To don haka tunda ana magana akan tuba ne, yace kazalika asma'u al-ghafuru al-afu at-tawwabu yaqtadi man yughfaru lahu wa yatubu alayhi wa ya'fu anhu. Idan aka ce al-ghafuru ne yawan gafara, al-afu me ko al-ghafuru me yin gafara, al-afu me yafiya, at-tawwabu me yawan tuba, yana hukunta cewa ashe akwai wanda aka gafartawa kuma akwai wanda aka yi wa tuba sannan akwai wanda aka yafewa. Kaga duk lokacin da bawa ya tuba zuwa ga Allah ya roke shi da irin wannan sunaye, yana daga cikin asrar din ya ƙara fahimta sifa ta Ubangiji subhanahu wata'ala, cewa akwai wani abu wanda ya zo daga wajen Ubangiji zuwa gare shi, yafiya, gafara, afuwa. ويستحيل تعديل هذه الاسماء والصفات كما بزي تقيوا اسرار ما الله سبحانه وتعالى ودنن سنايه كو ان صفوفي با الله بذا اسرار مسا سنايانسا بده سنايانسا دي ان بدا اچ ولله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى تو كاجا ينا ده سنايه وان ده سكي ماسو كيو ايه كل اسماء الله حسنى kuma tauqifi ne, ba a sa masa suna, shine yake sawa kansa sunansa, kuma ba a kuskure ma sunansa. Kuma dukkan siffofin Allah subhanahu wata'ala tabbatattu ne, wajibi ne kuma a yi imani da su, kuma a jingina ma Allah waɗannan siffofin. Amma takayifi da tashbihi wannan haramun ne, haka nan ta'dili. Duk lokacin da bawa aka ambaci siffa ta Ubangiji koda ko wannan siffa din ta daidaita a suna ko a kalmar ko a ma'ana da irin wata siffa wacce take ta makhluki, to haƙiƙaninta ta Ubangiji ta bambanta. Walillahi al-masalul a'la, kuma Allah subhanahu wata'ala ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wanda yake kaman Allah. Don haka yanzu idan mutum ya maka laifi, da ya maka watanni laifi sai kuma yana ne yafiyarka, kai kuma sai ka yafe masa, to yanzu kai ma aika masa afuwa ko? Kuma Allah ya ce shine al-afu, taka afuwar daidai take da ta Allah, ba dai suke ba. Akwai bambanci tsakanin yafiyar kai da zaka yi da kuma wacce take ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Ta iya yiwuwa kai wanda ya maka laifin nan ba yadda ka iya da shi, ko ba haka ba? Ka dai san ne ya maka laifi, kuma wasu ma sun san ya maka laifi, kuma kana jira aje ayi hukunci a wani gu, in ba ayi a duniya ba a wajen Ubangiji, a kwato maka haƙƙinka, kai baka isa ka amso ko ka hukunta shi ko kai masa ramuwa akan abin da ya maka ba. Ta iya yiwa haka ta kasance, kuma idan yazo yana mai yafiya a wajenka sai ka yafe masa, yafiyarka ta zama ɗaya ta Ubangiji, bata zama ba, saboda shi Ubangiji yana iya sarrafa bawansa yadda ya ga dama, yana iya sarrafa kuma ba wanda ya isa hana shi kuma a kowane lokaci. kuma hakan sai yace ya yafe yafiyarsa bata zama ɗaya da ta makhluki ba kuma koda a ce kai zaka iya sarrafa shi zaka iya kwatan haƙinka ko zaka iya masa abin da kake so amma sai ka masa yafiya baka kama shi da abin da ya ba nan ma yafiyarka da ubangiji bata zama ɗaya ba saboda ko ba komai kai baka halitta shi ba kai ba kai kake arzuta shi kake bashi lafiya kake bashi iskar da yake shaka ba ubangiji ko shi ya tanada masa komai kuma shi ya halicce shi kuma shi bawan sa ne amma tare da haka ubangiji yace ya yafe masa to don haka ba za a salibar ma ubangiji siffofinsa ba ba za a salibar masa siffofinsa ba mutum ya zama to cikin wato al-mu'attila kenan kaman jahmiya kaman mu'tazila waɗanda su ne al-mu'attila da waɗansu wanda suka bi irin abin nan su dai su suka fi ƙarfi jahmiya da kuma mu'tazila kudan shaura rama jahmiya da mu'tazila su ne waɗanda suke salibar ma ubangiji siffofinsa cikin maqalatul jahmiya ai su yana daga cikin i'tiqadin su nafi sifati kulliha duk sifofin Allah sun kore suka ce babu abinda suka ithbati shine kawai sifatul zati zatin ubangijin suka tabbatar wato akwai Allah din Allahn akwai shi zatin nasa kawai suka tabbatar amma duk wata siffa da ya ambata wa kansa sun kore sun musa sun salubar wai hakan gudun wai kasu shabbaha ubangiji ne kuma sai suka fada wata barnar daban da al-mushabbiha da al-mu'attila duk ala haddin sawa duk extreme suka bi sun yi laifi baya halatta ga bawaye tunanin kokarin kwatanta waya ubangijin sa yake idan Allah ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay'un abin nan in Allah ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha yadahu kaga ubangiji ya siffanta kansa da hannaye biyu sai kai tunanin siffanta ubangiji da hannaye biyu irin na makhluki tunanin kokarin yin wannan tunanin malafi ne shedan yana so ya wasa da zuciyar mutum saboda ba za ka taba iya riskar yaya hakikanin ubangiji yake ba ba za ka riska ba amma za ka san ubangiji ne ta siffofinsa fil kaun Allah ya ambaci ya ce sami'un ne ya ce basirun ne to kana da shuhuri a jikinka cewa duk abin da ake babu abin da ya buye daga jin ubangiji babu abin da ya buye daga ganin ubangiji kuma Allah yana idrakin abubuwa alhali dan adam baya idraki shine bambanci la tudraku wal absaru wa huwa yudraku al absara shi yana idraki dan adam kuma baya iya idraki akwai bambanci tsakanin arru'ya da kuma al idrak to don haka su wadancan su sai suka kore duk irin wannan siffofi waja rabbuka maji da ayatu sifat sun canza su sun ba ta wata ta'wili daban wato sun awwala ta sabani yadda Allah din ya fade ta a lafazin sai su canja fassarar lafazin waja'a rabbuka ubangijinka yazo wal malaku saffan saffa wannan maji'i na ubangiji kuma yana kasancewa ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ash-shafa'atul uzma babban ceto wanda ya shafi dukkan al'umma baki daya to su sai suka kore wai waja'a rabbuka sai suka ce kenan ubangiji ya intikali min makanin ila akhar kasairu makhluqat wannan tunanin suka je to kaga ba su yi ta'dili ba sai da suke tashbihi shine matsala duk lokacin da mutum yayi kokarin ta'dili salibar ma ubangiji wata sifa bai yi ta ba har sai da yayi tashbihi sai da shabbaha ubangiji da makhluki waye ce maka idan ubangiji ya ce waja'a rabbuka sai kai tunanin cewa kamar yadda kai kake tashi daga nan wajen ka je wani waje in kai tunanin haka wai kana son kore ubangiji yanzu ka sai da mutun ya kamanta ubangiji da halitta tukun kafin kuma ya kore masa abin da ya tabbatar wa kansa kaga ya hada bangare guda biyu tashbihi da ta'dili naka tunaninka kada ya je shi ma wai ubangiji yana da kamanceceniya in ya jingina ma kansa wata sifa sai kai tunanin fassara wannan sifar da makhlukai in Allah ya ce mai ji ne sai ka rika tunanin kunnuwa ko in Allah ya ce mai gani ne sai ka rika tunanin idanu irin na makhluki da zaka gani da zaka ji lala to mutum sai kore ibn al-qayyim cikin nune na ce lasna nushabbihu rabbana bi sifatina innal mushabbiha abidul awthani kalla wala نقليه عن أوصافه إن المعطل عابد البهتان دوكا غدا بيو دون دو لوكاشين دا متين شي زي تشبيهي يا كمان تا اوبنجيجي دا وانا ابو تو ان زكا مان غونكي كوي يكي بوتاوا با الله با دون الله شي ليس كمثله شيء با وندا يسن يا الله حقيقه ان الله با وندا يسن يا الله يكي با وندا يسن اما صفوفين سا انا اي سن صفوفين سا في الخون idan yace kha al-khaliqu mai halittawa eh ka san cewa tabbas ubangiji yana da wannan sifa yana da gonan cewa wajen halitta saboda kaga halittunsa kai ma kanka kaga kanka amma su irin wadancan ayatu sifat wadanda suke zuwa irin wannan a cikin alqur'ani to ba a so mu ce shishige akan su sune wanda ake cewa su al-mutashabih min al-ayat wanda Allah ya gargadi cikin suratu Ali Imran minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutashabihat akwai ayoyin da suke muhkamat wanda ne muhkamat malamin sun yi bayanai daban-daban a kai da suke nusar da mutane a gane su wanne ne ayatun muhkamat almuhim dai ayatun muhkamat in an tattara daga cikin bayanan da malamai suka yi shine ayoyin da hukuncin su ya fito kai tsaye in ka karanta zaka ga hukuncin su dama sun yi umar hukuncin su yana nan a bayyane babu wani iskali ciki duk ayoyin Allah ma babu iskali ma'ana ayoyin su zaman to kai tsaye suke warai wake hukuncin su a bayyane yake kuma wadanda aka yi umarni da hani yi kaza wa aqimus salata wa atuz zakata kaga wannan muhkama ce wala taqrabu az-zina hani akai muhkama ce to irin wannan ayat kenan muhkamat wadanda bayanin su ya fito kai tsaye kuma umarni akai ko hani hukunce hukunce ne da Allah ta'ala ya fayyace wa bayi wadanne ne ayat mutashabihat ayat mutashabihat wasu malamai suka ce su ne irin wadannan ayatu sifat wasu malamai suka ce hatta waɗanda ba ayatu sifat ba ma za su iya zamantowa mutashabihat waɗanda bangaren ma'anarsu yana farko ai wani bangaren ma'anarsu yana farko ɗaya bangaren kuma yana ƙarshe su ma sun zamanto mutashabihat ba a iya fahimta sai an haɗa su gaba ɗaya waɗansu ma sun ambaci cewa annasikh wal mansukh duka waɗannan in an haɗa su waje guda tukun ake iya fahimta yanzu misali da Allah ya ce fawailul lil musallin aya ce bone ya tabbata ga masu sallah ga wasu masu sallah bone ya tabbata ga wasu masu sallah sai suka ce in ka bata iya haka ta zamanto mutashabiha sai ka hada da ta gabanta duda an raba amma ma'anar ta bata cika sai an hada ta ita gabanta الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون sai ka hada da wannan ukun tukun ta isa abin nan yau amma in ka tsaya iya haka sai ka ce ita zakai amto ta zamanto shine wanda Allah subhanahu wataala ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitnati wa ibtiga ta'wili misali ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa mutashabiha ce shi yasa da aka tambaye Imam Malik yace kaifal istiwa, aka tambaye shi yace al kaifu, a yace abin nan al istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a. Yace wa ma araka illa rajul su, dole ne mutum ya imani yadda Allah yace is ar-rahmanu ala al-arsh istawa. Yace istiwa in nan sananne ne, an san fassarar sa a larabci, kuma da Allah ya jingina wa kansa yafi musanin abin da ya jingina wa kansa, ba za a masa shishigi cikin abin da ubangiji ya jingina wa kansa da kansa ba, sai ambata yadda ubangijin ya faɗa haka za a faɗa. Shi yasa malamin sa ma ibn shahabi na zuhuri abin da ya faɗa kenan, amaru haka ma ja'at bila takyifin wala ta'til, bila takyifin, takyif yana daukin tashbih kenan, sai kuma ta'til wannan two extremes ne. To shi yasa nan malamin yace wa yastahilu ta'tilu hadhihi al-asma'i was sifat, mustahili ne ba zai taba yuwa asalu barma Allah subhanahu wata'ala wadannan sunaye da wadannan sifofi ba. In an ce al-afu, to dole ashe akwai wanda ake wa afwa, Allah siffarsa ta cika al-afu domin ya sanya akwai waɗanda yake wa afwa. To kaga wanda yana daga cikin asrar, idan ya ce al-ghafuru ko ya ce at-tawwabu da ya ba ma kansa wannan siffa, inna Allah huwa at-tawwabur rahim, at-tawwabu ar-rahim, ya ba wa kansa wannan suna, da haka wannan siffar ma tana nan tare da shi, ba zai taba yiwa kuma a salifar ma ubangiji wannan ba. To kaga bawa in ya tuba zuwa ga Allah ya ƙara sakankancewa, yanzu siffa ta ubangijin nan bisa aikinsa ya tabbata akan shi wannan bawan da Allah ya wa tuba, wanda ya samu har ya tuba ga Allah kuma Allah ya masa tuba. Ai mun ji cewa ita tubar ma ba ta yiwa bawa yayi sai in Allah ya rigaye shi da matuba, ko tukunna sai bawan shi ya tuba, tukunna kuma sai Allah ya sake biya masa da wata tuba ta biyu, domin Allah bai bawa tuba ta farko ba zai datar da shi ba. Tuba ta farkon nan tana kasancewa ita tuba baki ɗaya, sai ta dauki wasu ababe. Na farko sai Allah subhanahu wataala ya yi mutum izini, in bai yi mutum izini ya tuba ba zai tuba ba, ko ya san laifi ne sai ya tayi, sannan kuma sai Allah ya masa muwafaka, tawfiki, ya datar da shi lafuzan da zai faɗa, kamar yadda ya datar da annabi Adam lafuzan da ya faɗa wajen tuba, sannan kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya biye masa kuma da yafiya. Mala yace wa kad ashara ila hadha a'lamul khalqi billahi salawatullahi wa salamuhu alayhi, wanda yafi kowa sanin Allah manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, shine faɗa cikin hadisin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na fi ku sanin ubangiji kuma na fi ku tsoron sa. To wanda yafi tsoron Allah yafi sanin Allah din, yayi ishara zuwa ga wannan ma'ana da aka ambata manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, haythu yaqul, lokacin da yake faɗa cikin wannan hadisin da aka samu daga Abu Ayyub al-Ansari, Imam Muslim ya kawo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna thumma yastaghfiruna fayughfar lahu, da a ce ba ku zanibi, da Allah ta'ala ya kore ku sai zo da mutanen da za su rika zanibi kuma sai ne ba Allah subhanahu wata'ala gafara, sai Allah ta'ala ya gafarta musu. ومن اسرارها yana daga cikin asirai dake kimse a cikin tuba, ma warada fi sahihain min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, abinda yazo a cikin Bukhari da Muslim daga hadithin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda, wani waje Bukhari ya kawo shi daga Abdullah ibn Mas'ud, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وهذا لفظ مسلم. واتو منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي لله أشد فرحا بتوبة عبده وبنجي يأخذ أننا فرنشكي كما توبا باوانسا. Asalin alfarahu yana nufin asururu ne ko arida, wani lokaci kuma zai iya ɗaukan ma'ana na albatar, alfahari, annashuwa ta ji da kai ta nuna isa. Da Allah ya ce wallahu la yuhibbu alfarihin, Allah baya son masu nuna bankama na annashuwa na ji da kai, albatar ke. Kuma zai ɗauki ma'ana na arida, yarda kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun ay bima ladaihim rabbuna. To wannan lafazi malamai sun yi bayani cewa a yadda lafazin yake gabawa ga mutum ba zai yi a jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ma'anar ba, kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya bayani cikin Fathul Bari. Ya nakalto maganganun wasu malamai magabata akan fassarar da suka yi daban-daban akan wannan lafazin. Ala ayi halin, kai yanzu idan wani abu ya same ka wanda ka nuna farin ciki a kansa, to baka yi farin cikin ba sai dama ka gaza ne, ko ba haka ba ne? Farin ciki yana zuwa wa bawa ne a lokacin da kai ka gaza akan wani abu. Kamar yanzu kwatancen da Annabi ya bayar a cikin wannan hadisi, shi bawan ya gaza ne sai wannan dabbar tasa sai ta zo sai farin cikin ya same shi. Kana kuma wani lokaci farin ciki yana zuwa wa mutum saboda ba zai iya yin akasinsa ba, dude ya koma zuwa ga gazawa. Kamar yanzu nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi, ubangiji ya fi tsananin farin ciki game da tubar da bawansa yayi, hina ya tubu ilaihi, lokacin da bawa ya tuba zuwa gare shi. Min ahadikum, sama da tubar da ba ma'ana, sama da farin cikin da ɗayanku zai yi, kana ala rahilatihi, wanda ya kasance akan abin hawarsa, ina kai raƙumansa bi ardin falatin, a ƙasa wacce take ta hamada, falalin ƙasa ba komai, yana cikin halin tafiya, ya zauna zai huta, dabbarsa sai ta gudu, fanfalatat minhu, sai wannan dabbar tasa ta guje masa, ta kubce masa, wa alaiha da'amuhu wa sharabu, abincinsa, abinshansa, duk yana kanta. Fa ayisa minha, ya ɗebe ƙauna, ya yanke tsammanin samunta, ta gudu, ta ɓace masa fat. Fa ata shajaratan, a riwayar Bukhari sai ambata ya kwanta ne yana bacci buɗe idan da zai sai ga dabbar bata da ta gudu, yayyawo bai same ta ba, sai ce to bai koma ginnin waccan bishiyar, kawai ya je ya kwanta, ta Allah ta same shi, kawai ya kaddara mutuwa zai, ga yunwa, ga kishirwa, ga shi a tsakiyar hamada, ya koma gindin wannan bishiyan kawai ya kwanta. Idza huwa biqa, ina wajen ne, yace kad ayisa min rahilati fa bainama huwa kadhalik, yana cikin wannan yanayi. Idha huwa biha, sai ga ta nan kawai ta zo wajen sa, qa'imatan indahu, tana tsaye a wajen sa, bude idan da zai kawai sai ganta. To don Allah, mutumin da ya zan a irin wannan yanayi ya ɗebe kauna akan wani ma zai zo ta wajen ya ganshi, shi kadai a tsakiyar hamada. Bamu san hamada bane fa, hamada ba ta daɗi, tirili ma kawai ya ishe ka da zafi da kuna, da kuna, iska tana kadawa, iska mai kona jiki, maimakon iska ta kada ka ji daɗi, ba daɗi. Wai sai ku yi ta mamaki, ana zafi sai ku ga buzaye sun yi naɗi, ko kowa da naɗi ya rufe ko ina, wani sai ya ga sai iya nan kawai, hancinsa ma duk ya ja ya rufe. Wai Bahaushe ya ce abinda ya koro, abinda ya koro me ya faɗa wuta yake cewa, abinda ya koro zomo ya faɗa wuta, to ya fi wutar zafi. In kai kana ga kaya a jikinka, wuce kaya shi ne za ka ta iska, ko ka kikkifa kaya a jikinka ana zafi za ka yi ta zufa ne. To tun da ka ga sun kifa zufa, sun kifa kaya a jikinsu duk sun sassaka ko ina an rufe, iskar da take wajen ta fi zufa zafi, iskar da take waje dai ta fi zufa zafi, ita iskar da take kadawa ta wajen, saboda yanayin hamada kenan, yana tafiya da particles na ƙasa, da zai cika ma ido, ya cika ma kunne, ya cika maka hanci. To shi yasa idan sun yi haka sun rufe, wadda take kadawa at least sun samu sun shaki wacce take an kare ta daga kura, kura ba ta shiga hancinsu ba, kuma kura ba ta shiga kunnensu ba. Kuma idan tana bugun jikinka da wannan yashi-yashin nata, ji za ka yi kamar ana rada maka toka mai zafi. Don haka zufar cikin ta fi sauki a kan ta waje. Shi yasa saboda tsananin zafin da ake, sai su tafasa shayi, sai su sha. Aidan a samu equilibrium ne, a samu daidaito ne. Wajen zafin ya yi yawa, ya fi ƙarfin zafin cikin. Don haka idan aka sha tafashashen shayi, cikin ma sai ya zafi, sai su ɗanyi zufa. To yanzu iskar da take wajen kuma sai su ɗanji sanyin ta ma, otherwise ba za su ji sanyin ta ba. Hamada ba ta yi daɗi, kuma a ce kana tsakiyar hamada kai kaɗai, gaba hamada, bayan hamada, kuma dabbarka ta gudu, abincinka da abin shanka, tafiya da ƙafa ba za ta yiwu ba, ga buƙatar abinci da ruwa. Ta gudu ya ɗebe tsammani, kawai ya zo ya kwanta yana jiran mutuwa, yana buɗe idanu sai ya ga ta tsaye, abincin yana nan ba ta jefar ba, ruwan yana nan ba a jefar ba. Ya ajiye zuciya ya tashi cikin farin ciki, to ka kaddara farin cikin da zai, to nan ne gabar farin cikin da zai, ba wai shi ne ake kwatanta wa Ubangiji yana irinsa ba. Mun gane akwai bambanci, kai farin cikinka na gazawa ne, farin cikin Ubangiji kuma ba na gazawa ba ne, kai ka rasa yadda za ka yi ne. Duk lokacin da bawa ya farin ciki da faruwar wani abu, ko ya farin ciki da rashin wani abu, yanzu idan an ce mutum yana furnatan jama'a, ya furnace su, ya furnace su, an rasa yadda za a yi da shi. Idan mutuwa ta same shi, ba sai ga mutane sun ajiye zuciya ba, farin ciki suke ko bakin ciki? Sai su yi farin ciki. Da me ya faru, sun rasa yadda za su yi da shi ne, sai yanzu Allah ya maganinsa. Kaga farin cikinsu ya sababa ne a dalilin gazawa, ko ba haka ba ne? Idan mutum yana neman wani abu, ko ya samu mulki, ko takara ya yi, sai aka declare ɗinsa winner, da shi da magoya bayansa, sai su yi me? Sai su yi farin ciki, ko? Me yasa suke farin cikin? Saboda gazawarsu ne, da suna fargabar abin zai iya kubce musu. Kaga akwai gazawa a nan. ko mata ne mutum yake nema saurayi yana neman budurwa ko yana neman aikin gwamnati yadda yake wahalan nan kawai sai aka masa appointment da shi da su babansa ya dangi sai ya ta murna an kawo masa ya samu wanda da ya samu aikin nan me yasa saboda da din suna da nakasa ne alama ce ta nakasa da suna fargabar rashin samuwar abin suna fargabar abin zai iya kubcewa to kaga farin ciki ta kowane janibi idan dan adam yayi shi ba irin sa ne ake nufi ubangijin yayi ba in ka jingina ma ubangiji irin farin cikin da kai kai to sai zaman to kenan ka jingina ma ubangiji na kasa Allah kuma shine cikakke babu na kasa tare da shi don haka mafi daidaituwar lafazin da malamai suka ga za a iya fassara shi alfarahu anan shine arida din arida ubangiji yana yarda yarda mutum yana yin ta ne an tibi nafsi ko kai makhluki ma sau da yawa rida kana yin ta an tibi nafsi ko ba haka ba ana tirsasa mutum ya yarda da abu ko a waje ka nuna kana son abu idan zuciyarka ba ta so ba wanda ya isa ya sanya maka son a cikin zuciyarka ko ana sawa ba ta son mijin babanta ya tilasta ta kuma sai ta aure shi kuma haka aka zauna ana ta haifuwan yaya amma fa zuciyarta ba ta son sa kuma wallahi kowane lokaci za ta nuna masa ba ta son nasa ni fa baba ne ya ce mu aurenka inda ba dan bawa ba Allah ya ji kansa wallahi da ba mu zauna da kai ba kuma ko sun hayayya fa na taɓa jin labarin a gidan rediyon Kaduna da jimawa tun ana jin gidan rediyon a Jakarama Godo wata baiwar Allah shekararsu 40 da mijinta kawai sai tace an haifa ƴaƴa sun girma sai tace ita tana so ya sauke mata sauke miki kuma hajiya me faru ce wallahi ta kawai tana so ta shi kawai abin nan nan ne dangi sun sa baki har ƴaƴanta ma sun zo sai rara shi umma tace wallahi ta ita so take kawai sake ta kuma dole sai da ya sake ta kuma dalilin ta tace ita dama ba ta son sa babanta take jin nauyi ya aurar da ita ba za ta musa masa ba kuma wannan shekarar Allah ya babanta rasuwa don haka yanzu idan ta nemi ya sake ta bata bakanta wa babanta ba ita a fassararta to ai gayar kiyayya kenan ko kaga dai wanda kai shekara 40 wanda za ta saki aure za ta ji dadin zaman amma wai ita zuciya in ta yarda da abu ta yarda da shi kai ma kenan kaga nan kai ma ba jingina maka na kasa ba in dai har zuciyarka ta yarda da abu to ballantana makhluki abin nan ballantana al-khaliqu walillahi al-masalul a'la to don haka wato aqrabu tafsirin ko aswabu tafsirin da za a ambata lil farahi malamai suka ambata cewa shine a ce arwiba lallahu ashaddu ridan bi tawbati abdihi ma'ana manzon Allah ya faɗi farhan ne mujazan wallahu ta'ala alam wannan dai na ambaci abin da malamai suka faɗa Allah ya sa mu dace to ka kaddara irin farin cikin da zaka yi kai ga samun wannan abu da nuna yardar da za ka yi da amincewa da jin daɗi to ubangiji subhanahu wa ta'ala yarda da yake yi da bawansa ga aikin da bawa ya aikata na tuba da sakamakon da zai samu muƙabilin wannan tubar da ya yi ta fi wancan bawan da ya nuna wannan farin cikin wato tsanani malaika wani kutance yace fama dhannu bi mahbubin laka tuhibbuhu hubban shadida ne kake zato misali ka jingina zuwa ga wani wanda kake kaunarsa wani masoyinka wanda shi ma yana son ka so kuma mai tsanani zai iya sadaukar da rayuwarsa domin ka kai ma ka jawo shi jikinka kana kaunarsa iya kauna wa asara aduwaka wani abokin gabanka da yake so ya afka maka shi wancan masoyin naka sai ya je ya kange shi ya tare shi a ban hada ban gama hadisin ba a ina aka tsaya na gama hadisin ban kai kuwa to ina ne muka tsaya fa akhadha bi khitamiha khitam khitam zami kenan abinda ake sanyawa ga doki na ake cewa al-lijam ga rakumi kuma ana cewa khitam wannan linzamu mu linzami ko muke cewa linzamu ma ai larabci ne to sai kama linzamin ta thumma qala min shiddatil farahi saboda tsananin farin ciki sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka annabi ya ce akhta'a min shiddatil farahi ya mai kuskure saboda tsananin farin ciki da jin dadi ya rude maimakon yana so ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduk sai canja abu kwatance ne akai to mana yace fa madhannu bi mahbubin laka tuhibbuhu hukman shadida me kake zato ga wannan kwatance wani wanda kake kaunarsa kauna mai tsanani wa asara aduwaka kuma wata rana sai yaje ya kange abokin gabanka da yake neman halaka ka wa hala bainaka wa bainahu ya tsare tsakaninka da shi ya hana abokin gaban naka isowa zuwa gare ka ya je ya tare shi kaddara misali yanzu a ce wani ne abokin gabanka da yake so ya halaka ka ya fito da makamai zai doshi anguwar ku ya je gidanka shi wancan masoyin naka wanda kake matuƙa soyayyarsa sansa soyayya mai tsanani wanda kuma ka ja shi jikinka kuma shi ma yana kaunarka kauna mai tsanani shi kuma kawai sai ya tafi sai ya je sai tare wannan abokin gaban naka yanzu aka nema za a kai wa hari kai ko masoyinka kuma ya je shi ya kange wa anta ta'lamu anna al-aduwa sayasumuhu su'al adhabi kuma kana sane da cewa abokin gaban nan naka da yaje ya tara zai fadan dana masa mugunyar azaba dan yafi karfin sa zai iya ji masa rauni wa yu'ribuhu li anwa'il halaki kuma zai iya bujiro da shi ga nau'o'in halaka ma shi ya rasa ransa ma'ana abinda yayi na sadaukarwa zai iya rasa ransa a dalilin ka wa anta aula bihi minhu alhali kai ne kafi cancanta da abinda shi yaje fuskanta ai kai ne abokin gabanka iyo kanka ba shi ba shi kuma yanzu sai yaje shi ya sadaukar da rayuwarsa ya zaka ji ai zaka ji fargaba game da shi ko tunda kana kaunarsa kauna mai tsanani zaka ga cewa gara kai din a halaka ka akan shi a halaka shi tunda abin shi bai shafe shi ba kuma ga irin son da kake masa wa huwa garsuka wa tarbiyatuka alhali kuma dama kai ka dasa shi kai ka rene shi misali kaman a ce dan da kake kauna iya kauna duk kowane lokaci burin mu ba su yake shi ya mutu ya bar yayansa ballantana yayan da Allah ya jarrabe ka da son su su ma suna kaunar ka to ko da abu na barazana su ne zai shafa kai ka fi so ma ya shafe ka su ya basu to ballantana dama asali kai abun ya dinfara shi kuma sai yaje shi ya kare kuma zai iya halaka a dalilin haka alhali ka san kai ka fi cancanta da fuskantar wancan lamarin kana cikin wannan fargaba kana tunanin zai halaka ne ko ku zai samu tsira yaya za ka yi kana kokarin wala Allah ka je ka fuskanci lamarin domin shi ya tsira thumma innahum falata min aduwwihi sai gashi ya salube daga wajen abokin gaban nasa ya samu kubuta wa wafaka yazo ya hadu da kai ala ghairu mi'adin babu shiri kwatsaf kawai sai ka ganshi falam yufajiquka illa wa huwa ala babika bai maka ma kwatsam ka ji labari ba sai kawai ka ganshi a kofar gidanka sai ganshi gashi yazo ya kubuta yatamallakuka kuma ya zuba ma idan ayyan zuru ilaika kenan waya taradaka kuma yana neman yardarka ga abin da yaje aikata wayamragu qaddaihi ala turabi atabika kuma yana shashafa yamragu ayyam sahu kenan qaddaihi shine nan kunci ala turabi atabika a jikin kasar da take jikin bakin frame din atabul bab shine dan frame din bakin kofa a kofar abin nan wana sai ganshi kai kwatsa ma kofar gida yayi haka ya jingina fuskar sa a bakin kofar gidanka jina-jina ko magashiyan ko abin da ya kama da haka ya dai kubuta da ransa alhali da kana cikin fargaba ya zaka ji fa kaifa yakunu farahuka bihi yaya kake ga farin cikin da zaka yi game da shi da kuma yarda da zaka yi game da abin da ya aikata na sadaukarwa saboda kai kai fa aka nufa za a halaka shi kuma sai yaje wannan sadaukarwar ya tsare ka kuma kada ka samu labari hankalinka ya tashi saboda kaga kai ne ka fi cancanta ka je ka fuskanci abokin gabanka ba shi ba kuma dama kana tsananin kaunarsa shi ba ka san wani abu ya same shi kana kokarin yanke hukuncin abinda zaka je kai kawai sai ka ganshi a bakin kofa ya zo shi kawai ya jingina fuskar sa a bakin kofa ya dai kubuta da ransa fa kaifa yakunu farahuka bihi ya farin cikin ka zai zamanto game da shi wa qad ikhtasastahu li nafsik alhali dama ka zabe shi makanka wa radaitahu li qurbik kuma ka yarda da kusacin sa gare ka wa athartahu ala ma siwahu ka fifita shi akan wani wanda ba shi ba wato aya ka maka kawai kutance ne da zaka gane irin farin cikin da zaka yi wani ya afka cikin halaka kuma kana kaunarsa kuma sannan kawai sai gashi yanzu ya samu kubuta daga wannan barazanar kuma sai kuma ka ganshi ya dawo wajen ka gashi a bakin kofa kun gane kwatancen ne aka yi na'am farin cikin da zaka ji ga kai aka jingina amma anan wajen an maka kwatance ne abokin gaban nan naka shedan ai ana magana akan tuba ne shedan in ya kawo mutum ai halaka shi yake ko barin sa yake halaka shi yake ya kai shi wuta ubangiji kuma yana tsananin kaunar bawansa sanda Allah yake maka ya fi sanda kake makanka ya fi sanda kowa yake maka ubangiji na son bayansa shi ya saka ya aiko masa shari'a bawan ya je shi wajen shedan ya fuskanci shedan yana neman halaka shi alhali ubangiji ya san in bawa ya je ga shedan halaka shi zai in dai bawa ya je wajen shedan ba zai bar shi ba halaka shi zai kuma yayi kashedi ga dan adam yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa sai ga bawan ya dawo wajen ubangijinsa bakin kofar Allah shine kaje ka tuba sai ga bawa ya tuba ya baro inda shaytan yake ya dawo wajen ubangijinsa yace Allah na dawo zuwa gare ka ta'iban kai yafe mini zambo abin da kake so alhali da ma son da Allah yake ma bawansa yafi son da bawa yake ma ubangijinsa amma kwatance ne da kai balle ko mahalicinka makhluki wanda dama shi ya halitta ka to ka kaddara yadda ubangiji subhanahu wataala zai ji dadin komo wanda bawansa ya zuwa gare shi Allah yana jin dadin yana yarda yayin da bawan sa ya dawo zuwa gare shi ya kubuta daga kaidan shedan malai yace haza wannan fa kenan ga kai aka jingina walastal ladhi awjadtahu wa khalaqtahu ba kai ne ka samar da bawan kuma ka halitta shi ba amma za ka yi farin ciki to ina kuma ga wanda shi ne ya halitta shi ya samar da shi wa asbakta alaihi ni'amaka ba kai ne ka kwarara masa ni'imarka ba Allah ne wallahu azza wa jalla huwa alladhi awjada 'abdahu wa khalaqa Allah ma abucin buwaya da daukaka shine wanda ya samar da bawansa shine wanda ya halice shi wa asbaga alaihi ni'amatahu ya kwarara masa ni'imomin sa wa huwa yuhibbu an yutimmaha alaikum Allah yana kaunar ya cika ni'imar nan tasa ga bawan nasa ya bashi ni'imomi da yawa a duniya kuma Allah yana kaunar ya cika man ni'imar a kiyama shine shiga aljanna ko to don haka bawa wato Allah subhanahu wataala yana son ya ga bawa ya kubuta daga kaidin shedan ya dawo zuwa gare shi Allah ka kubutar da mu daga kaidin shedan babban kaidi da karamin kaidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu addu'a wa a'udhu bika min sharri shaytani wa shirkihi ko wa sharakihi ina neman tsaronka ya ubangiji daga sharan shaytan da waɗanda suke mara masa baya ko kuma in ba wa shirkihi ba wa sharakihi du ruwaya ta zo asharaku shine tarku shedan yana da tarko kala-kala ya jefa wa mutum ta can ya jefa wa mutum ta can yana so mutum ya fada to ci gaba da addu'a ubangiji ya tsare ka daga tarkon shedan in har ka fahimta ka fada cikin tarkon shedan to sai ka koma zuwa ga ubangijinka kana mai sulhu kana mai tuba ba a ganewa an fada sharkon tarkon shedan sai an yi wa kai muhasaba muhasabatu nafs in mutum baya wa kansa muhasaba ba zai gane ya fada tarkon shedan ba sai har ya nannade shi ta ko ina gaba daya ya nade shi ta ya kai shi inda yake so ya jefa amma lokacin da mutum yake wa kansa muhasaba to anan zai iya ganewa yanzu kafarsa ta yi stepping a inda tarkon shedan yake shedan ya kama to nan take sai ya tuba zuwa ga ubangiji ya sulhu na gane nan ba zan kara shiga ba tarkon shedan ne a wajen la yuldagul mu'minu fil juhr al wahid marratayn hadisi yace ba a saran mu'mini a rami daya sau biyu mu'mini mai basira ne mu'mini mai fikra ne mu'mini ya san ciwon kansa shi yasa aka ce الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني ne kaifin basira mumini kenan shine wanda ya dabi'antar da ransa don yayi aiki ga abin da zai zo bayan mutuwa amma rago shine wanda ya biyar mazuciyarsa abin da take so ya taburace ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin masu tuba tuba ita ce tafi muhimmanci ga bawaye sulhu da ubangijinsa ya kyautata shi yasa hadithul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hakaita daga ubangijinsa cewa ubangiji yana ambata abin da yafi kauna a wajen bawansa babu kaman abin da ya wajabta masa Allah ya ce yi kaza to yi kaza to kun nan nafila ta biyo baya ba kai farilla ba ka je kana nafil fili kuma me kai mutum da yayi zakka ba amma kowace juma'a sai ya tara almajirai ya ba su kosai ta karago bai burge Allah ba yi zakka to kun nan idan zaka bada karagon sai ka bayar in baka bayar ba ma kuma shikenan kai dai wanda Allah ya ce maka mutum yana ta sabon ubangijinsa kuma sannan ya san kuma sabo yake yi kuma sannan yana ta yin wasu ayyuka kuma na tadawuyi yana ta saba ma ubangijinsa kuma yana ganganci wajen aikata ayyuka waɗanda ma sun kai haddul kaba'ir. Kaba'ira ce ya riga ya sani yana aikata kaba'irai, imma mu'amala maliya ko kuma cikin mu'amala da ake yi ko cikin waɗansu abubuwa. Kuma sannan mutum ya dage da ayyuka na taɗawu'i, yawan nafil fili, yawan zuwa umara, yawan yin azumi na taɗawu'i, kuma gashi yana ta iltimasi da kaba'irai, bai tuba ma ubangiji ba, ai ba haka ba. Abin da ya fi shine mutum ya sulhi da ubangijinsa. Ibn al-Jawzi rahimahullah wani ya tambaye shi ya ce, a atasabbahu aw astaghfiru, na yawaita yin tasbihi ne ko kuwa na yawaita yin istighfari tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala? Sai ya ce, illa thawbal wasakha ahwaju ila sabuni min al-bakhur, ai tufa wacce take mai datti ta yi kamborin datti, abinda ta fi tsananin bukata shi ne sabulu, ba wai turare ba. Tasbihi nawafil da zaka yi, waɗannan turare ne, ƙarin kwalliya ne bayan an cika na wajibi. To mutum bai yi tuba zuwa ga Allah ba, alhali mutum kuma yana tare da datti da ƙazanta, ƙazanta kaɓo-kaɓo kamɓori a jikinsa, bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala istighfar ya yi sulhi da Ubangiji a kan wannan ayyuka ba, kuma sannan yana ta maka turare a jikinsa? A'a, sai ka yi wanka, tufafinka a wanke. Ba muna nufin cewa sai mutum ya zama toma asumi ba ne, ai babu isma sai ga annabawa, amma mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa kada ya ganganci abinda kuma ya san cewa laifi ne, to ya sulhi da Ubangiji ya kyautata, sannan kuma sai ya dage ya cika abinda yake na farilla, kuma sai ya dage wajen yin abubuwa waɗanda suke na taɗawu'i, wanda su kuma tamkar turare suke, ƙarin kwalliya ne. Ai ba mushe ma cewa ya ce in kana da kyau ka ƙara da wanka, to sai ka ɗau wanka kayan nan matasa ko tukunna, kuma sai ake sa turare. Amma mutum ga dauda butu-butu da caɓi ya fito daga rafi wajen aikin noman kankana, jikinsa ya haɗa zufa, kuma shi kenan sai je shi sai feffesa turarai, feffesa turarai, tufafinsa kuma gashi butu-butu, turaran ai ba zai jiwu ba mako, sai ba da wani irin odo da ba a san kansa ba. A'a, sai je wanka tukunna, tufafinsa ya wanke su ya saka, tukunna sai kawo turare. To haka lamarin yake, ni kokarin sulhu da Ubangiji mai yanwa, domin ita rayuwar ba mu san lokacin da za ta katse ba. Yadda wannan littafin yanzu muka fara karatunsa, yau darasi na nawa kai? 64, sati 64 kenan ko? Sati nawa ne a shekara? 52. An fi shekara kenan nan? An fara sai aka yi azumi? Ana tsayawa? To, kaga dan boko ya ce a ƙarshe shi Dr. Ahmad Farid ya ce, wa raja'un al-akhir, fatanmu na ƙarshe huwa Allah ya futakum an tad'u lana bis-sidqi wal-ikhlas, fatanmu na ƙarshe shine kada ku gaza yi mana addu'a, addu'a tare da gaskiya da ikhlasi wal yaqini, da kuma samun tabbacin karɓuwar ta wajen Allah, wal afwi, wato bisidiki wal ikhlasi wal yaqini, kuma na addu'a bisidiki mu zamanto masu gaskiya والإخلاص مزمّا سإخلاصي واليقين مزمّا سيقيني والعفو كما تارد نيمة من عفو وجن الله والعافية لسام كبتا تكون قنجر في الدنيا والآخرة من دنيا دلائرة من رقم الله سبحانه وتعالى يساك مسد الخير سوما لمن دا جلن مغنغنون دا سكبوشك اللتافن ya dauko ne daga cikin littattafa masu tarin yawa da suka rubuta a wannan fanni Ibn Rajab Al-Hanbali Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya da kuma Imam Al-Ghazali rahimahumullah su ma muna musu addu'a ubangiji Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya kai gudunmawa na karatun da muka yi cikin kaburburansu mu kuma da muka karanta muke raye ubangiji Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka karanta Allah ubangiji ya sanya ya zamanto mana sanadiya da zai kai mu zuwa shiga aljanna Allah ubangiji ya mana kyakkyawar makoma nas'alullaha azza wa jalla an yaj'alana min man akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin muna roƙon Allah ya sanya mu cikin waɗanda ƙarshen da'awar da za su yi bayan an shiga aljanna ake yin ta wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halitta subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Adatan kafin mu fara na kai kafin mu kai karshen